Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Bakeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis, 8 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, gwamnatin Amurka na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa fadaddan yaki na iya barkewa kwanan nan a gabas ta tsakiya. Mukaddashin gwamnan yankin Kurs da ke kasar Rasha ya kafa dokar ta baci jiya Laraba saboda wata gwabzawar da ake yi da sojojin Ukraine da suka ketaro. Sannan masu shirya nishadin raye-raye da kade-kaden Taylor Swift a Vienna a wannan satin sun dakatar jiya Laraba bayan wata barazanar kai haye.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa har yanzu dokar hana fita da gwamnatin jihar Plateau ta sanya sakamakon tashin hankali a lokacin zanga-zangan kuncin rayuwa tana aiki.
Cikin sauran mulkunan an yi hakuri da mu, amma yanzu mazajen mu kullun a fusace suke. Yanzu haka ga yata na a baya na bayyana na fito saboda babu kudin pampers. Ke bacin rai ne da kunci da yunwa yasa ni na fito na zo nan.
A cikin shirin za ku kuma ji tattaunawa da muka yi da Pius Ali dan majalisa a birnin Portland na jihar Maine ta nan Amurka game da mai dafawa Kamala Harris baya a zaben shugaban kasar Amurka.
Duk Democrats sun yi murna, sun yi farin ciki da zaben da ta yi da wanda ta zaba. Republicans kuma da yake sun san kamar shi dai iya ya karfafa mata wanganta da ya musu dare ba za ki shi suka tai.
Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu, wanda a yau shirin zai ci gaba da duba batun dokar kare kananan yara a Najeriya. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Gwamnatin Amurka karkashin shugaba Joe Biden na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa harin da ake kyautata zaton Iran da kawayenta za su kai kan Isra'ila zai jefa gabar ta tsakiya cikin wani babban yaki. Jami'an gwamnatin Amurka sun yi ta nana ta sakon shugaba Joe Biden jiya Talata ga shugabannin wakilan masu tattaunawar shiga tsakani a Qatar cewa tunda tattaunawar ta zo mataki na ƙarshe, ya kamata a kammala ba tare da ɓata lokaci ba. La shakka muna ganin mun iso mataki na ƙarshe na jadawalin yarjejeniyar, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ga manema labarai jiya Laraba. Mukaddashin gwamnan yankin Kurs da ke kasar Rasha ya kafa dokar ta ɓaci jiya Laraba a wuraren da ke iyaka da kasar Ukraine, inda Rasha ta ce tana fafatawa da wasu sojojin Ukraine da suka kutsa cikin kasar ta Rasha. Dokar ta ɓacin da Alexei Semenov ya ishelar kafawa na zuwa ne kwana guda bayan abinda ya kira shigowar sojojin Ukraine cikin yankin da ke cikin kasar Rasha. Nan take dai ba a san ko wani irin mataki hukumi za su dauka biyo bayan ayyan dokar ta bacin ba. To amma an ce an kwashi dubban mutane daga yankin. Wani mai shafin yada labaran yaki a internet ya bada rahoton cewa yaki ya kai har garin Sadza kusa da inda bututun da Rasha wato Rasha ke tura mai zuwa Turai wanda ke ratsawa cikin Ukraine yake. Ukraine dai bata ce komai ba. Masu shirya nishadin raye-raye da kade-kaden Taylor Swift a Vienna a wannan satin sun dakatar jiya Laraba bayan da hukumomi suka bada sanarwar kamen wasu masu wato nasaba da wani shiri na kaddamar da hari kan wani a wato sha'ani wato shigin raye-raye da kade-kaden a wata unguwa a Vienna. da dai an shirya cewa Swift za ta yi wasa a babban dandalin wasan Athlete Hapel wanda ke biyana babban birnin kasar Australia a yau dinnan Alhamis da gobe a Juma'a da kuma Jibu Asabar a matsayin wani bangare na ziyarce-ziyarcenta mai lakabin Aristo kamfanin Bakruba Music wanda ya shirya wannan nishadin ya bayyana a shafin su na Instagram jiya Laraba cewa ba mu da zabi illa kawai mu soke wannan harkoki uku na nishadi don kare lafiyar kowa. Kamfanin ya ruwaito wasu jami'an gwamnati na tabbatar da cewa an shirya kai wani hari a dandalin wasan. Tun da farko jiya Laraba din hukumomi sun ce sun kama wasu masu tsatsauran ra'ayi su biyu waɗanda wato da alamar ɗaya daga cikin su na shirin kai wani hari kan wata harkar nishadi a Biyana mai kama da kaɗe-kaɗe da raye-rayen da ake shirin yi.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, a jihar Filato har yanzu dokar hana fita da gwamnati ta sanya sakamakon tashin hankali a lokacin zanga-zangar kuncin rayuwa na nan na aiki. Zanga-zangar da ta yi sanadin asarar rai da kuma asarar dukiyoyi. Ilyasu Kasim ya aiko mana da wannan rahoto game da yadda zanga-zangar ta kasance.
Bring back our subsidies, bring back our borders,
bandits. Matasa kenan kan titin Ahmadu Bello Jos arewa ta tsakiyar Najeriya suke zanga-zangar nuna bacin rai da halin kunci ɗan Najeriya suka fada. Tunde da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin shelar cire tallafin man fetur jim kadan bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa a watan Mayun bara. Daga bisani kuma ya ƙara cire tallafi ga wasu ababen more rayuwa kamar lantarki da ilimi. Yan Najeriya ke ta kururuwar bakar wahala da hakan ya jefa su.
Jan musulmi da kirista ne duka muka fito don mu nuna kokenmu saboda shugaban kasa ya ji ya dawo da wannan fuel subsidy da ya cire. Saboda mun gane cewa subsidy nan na taimaka mana musamman subsidy na karatu, subsidy na wutar lantarki, subsidy na mai.
Likin sauran mulkunan an yi hakuri da mu amma yanzu mazajen mu kullun a fusace suke. Yanzu haka ga yata na a baya na bayyana na fito saboda babu kudin pampers.
Ke bacin rai ne da kunci da yunwa yasa ni na fito na zo nan ba dan komai ba saboda muna da marayu ni kaina ƴaƴa na marayu ne abinda zamu ci ya gagare mu bana sana'a saboda bani da hali yanda ma dan yin sana'a ko a mulkin da ya wuce kafin wannan 500 muna dan ci mai da yaji da shi shinkafa da wake. To yanzu ina ya fi ƙarfin muna roƙo ya saka mana tsaro wannan tallafin kuma da ya cire muna roƙo kawai ya da mana da shi saboda duk abin da ya da aka ce an raba ba ma gani tallafin ne kawai zai sa mu sa kudin mu mu siya ya biye mana.
Ranar Lahadin da ta gabata ne dai shugaban Najeriya ya ƙara yi wa 'yan Najeriya jawabi musamman masu yin zanga-zangar inda ya jaddada musu dalilin da ya sa ya cire tallafi na man fetur da wasu kayan more rayuwa. Duk da haka waɗannan matasa ba su gamsu ba.
Kun gamsu da jawabin shugaban ƙasa.
Shugaban kasa ya kai mu level din da ba za mu iya sauraron su ba saboda an tura su sun je sun same shi bayan sun same shi ya musu magana maganar da yake cewa fito wanda da aka tambaye su me yake faru suka ce mai hakuri shugaban kasa ya san halin da muke ciki ba su fito mana da wani outcome mai kyau ba ya nuna cewa shi kudin sa ne ya bashi mulki ba mu muka zabe shi ba to mu kuma za mu nuna mai cewa mu muka zabe shi kuma dole ya canja abin da muke so shi zai mana
tallaka fa ta hanyar wannan tallafin kada yake amfana a gwamnati duk wani abin da ake bayar a gwamnati talaka baya amfana da shi to in aka ce an janye tallafi ya ake so talaka yayi
lokacin da ina tashiwa Najeriya ta yi adalci amma yanzu ba mu yi ma yaya mu adalci ba wani rashin adalcin da muka yi musu sun yi hakuri da mu to yanzu sun gane an yi walkiya sun gane cewa ba mu da niyya mu yi musu adalci ba.
Wasu da dama a 'yan Najeriya suna ganin babu wata maslaha da za ta samu ta hanyar yin zanga-zanga musamman ganin yadda wasu suka fake da zanga-zangar domin yada manufa da aiwatar da ta'addanci
wanda zai hada zanga-zanga. I na believe yana so dan ya lumana ni kuma dan ya nuna kukansa, kuma gwamnati har sun kirawo yan zanga-zangan cewa su zo su zauna da su, su fada musu me bukatun su, su yi magana da su. So if the government should give room for that dialogue, I was suspecting maybe yan zanga-zangan duba da sun san ga muna is a fragile country make ciki, security din is low, whereby za a iya compromising kamar yanzu abin da ya faru a Borno, abin da ya faru a Kaduna, Jos da muke dan zanga-zangan lumana ga yadda ta abin nan. So they would have sit down for dialogue and see maybe in gwamnatin ta failing to reach to their demand, maybe they can come back to this.
Zanga-zanga bai dace ba, zanga-zanga ya dace. Rashin dacewar sa ɗaya shine wannan bata garin suke masa bata abun. Amma in na aka fito ana zanga-zanga ne kamar all year for, wannan zanga-zanga ne mai kyau. Wannan idan shekara zai ana yi ma ba zai damu gwamnati ba. Hankalin ta ya daga ta turo jami'an tsaro ka.
Yanzu aka dai gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar ta baci har sai baba ya gani a birnin na Jos, sabili da fashe-fashe, sace-sace da lalata kayan al'umma da wasu bata gari suka fara yi da sunan wannan zanga-zanga. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu, Taskar VOA.
A gaida Iliyasu Kasimu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Instagram da ma wato sauran dandalin yanar gizo. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, ganin cewa yanzu yan takarar shugaban kasar Amurka duka biyu ƙarƙashin jam'iyyun Democrat da Republican kowanne ya zabi wanda yake so ya masa mataimakin shugaban kasa, abin tambaya shine ko shin waɗanda aka zaben za su ƙara ma jam'iyyunsu yiwuwar yin nasara a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Mataimakiyar shugaban Amurka kuma yar takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris, wadda ke nuna alamar gamsuwa sosai da wanda ta zaba gwamnan jihar Minnesota Tim Walz yayin gabatar da shi ranar Talata a Pennsylvania, ta ce
in his state he has been a model chief executive.
Kamala Harris ta ce a jiharsa ya kasance gwamna mai abun koyi kuma wanda ke da gogewar da wato in gaya muku Tim zai kasance a shirye tun ranar farko ma. Shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yabi gogewar wanda ya zaba ya masa mataimaki wato Senator Ohio JD Vance.
To and I think this is well documented. Historically, the vice president in terms of the election does not have any impact. I mean, virtually no impact.
Trump wanda daga bisani ya wato sassauta tasirin dan wato mataimaki. Ya ce ina ganin abu ne da yake tabbace bisa ga tarihi cewa mataimakin shugaban kasa game da abin da ya shafi zabe bai da wani tasiri. Ina nufin kusan dai bai da wani tasiri, komai ya ta'allaka ne kan dan takarar shugaban kasa. Kwararru a wato kan yi bayanin cewa da yake shi mataimakin shugaban kasa yakan yi komai ne da sunan shugaban kasar Amurka, akan yi kuskure wajen fahimtar rawar da yake takawa. Kwararren mai nazari kan harkokin mataimakan shugaban kasa Joel Goldstein ya ce
the role is really to act as a subordinate to help
Joel ya ce a gaskiya aikinsu shine zama mataimaka, su taimaka wajen yadawa da kuma bin manufofin shugaban kasa da kuma fadada irin ayyukan da shugaban kasa zai iya yi a matsayinsa na shugaban kasar Amurka da kuma shugaba a duniya.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da masana harkokin siyasa da masu sharhi ke ci gaba da yin tsokaci game da dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz wanda zai dafa wa Kamala Harris baya a zaben shugaban kasar Amurka, to ko ya farin jini na sa yake tsakanin yan jam'iyyar sa ta Democrat? Tambaya ke dan da nayi wa Pius Ali, dan Democrat kuma dan majalisar birnin Portland ta jihar Maine, wanda ya fara bayani da dan takaitaccen tarihin Walz.
Wolf da ta zaba ya zama mata vice ta. Kaga in ka duba history shi ya sayabu ya taba zama aikin soja, ya gwada ma yaran makarantan high school, ya serve daga Congress sannan ya zama governor. Kuma inda yake state da yake shine governor state ne da ya zama na ba state in Democrats kwarai haka bane, amma a bangaren wannan state da yake na Republicans ne ko wannan wuri ya ci zabe. To ana cewa wai abinda dai kawo mata ne, akwai bangaren mutanen Amurka da ita ba ta iya kawo su a cikin koda Democrats ne, watakila ba za ta iya bari su ba za su support ta ba ita ba. Amma saboda shi ya zama Bature kuma da abubuwan da ya yi kaga ya yi da ya zama governor, ya bari an ce duk yaran garinsa da su samu abinci free, talakawa ko kana da ko ka iya ka sai abinci na school ko baka iyawa,
wato ana ba da abinci kyauta a makarantu
domin nan in yara za su makaranta fa, ko da yake makaranta ba a biyan kuɗin makaranta, amma abincin makarantan ana sayarwa ba wani kuɗi ba ne, wani dollar ko cent 50. Amma wannan ma akwai waɗansu talaka wanda wannan ya fi ƙarfinsu, ba su iya su biya, ya ba ana bayarwa kyauta. Akwai abubuwa da yawa da ya yi daga Minnesota nan ɗin da ya zama da dai sa Democrats da ko dama ba su da niyan fitowa su jefa Korea, dai sa su yi haba-haba da su biyun nan su fito su jefa Korea da kuma mutanen da ke tsakiya. Ai kaga da mutanen ko Democrats da yawa sun ce su ba ruwansu da batun shekarar nan ba za su fito su jefa Korea ba. Amma su biyun nan kamar dai ita da ta fara haka ce da shugaban kasa Biden ya ce ba zai sauka ita da cigaba da takara. Kaga na ɗaya kuɗin wanda sun ɗauke kuɗinsu kowa ya fito ya ce to da mu taimake ku.
To yanzu a jihar ku, ya mutanen jihar ku suke kallon wannan sabon mutum da aka kawo zai dafa ma Kamala Harris baya?
Duk Democrats sun yi murna, sun yi farin ciki da zaɓen da ta yi da wanda ta zaba. Republicans kuma da yake sun san kamar shi dai iya ya karfafa mata wanganta bai musu dadi ba zaki shi suka tai, sai sa yanda abin yake kenan.
Pius Ali kenan, dan majalisa a birnin Portland ta jihar Maine. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka.
Akwai sakaci daga abin da ya shafi shugabanni masu yi da kuma jagorori har da masu stakeholders na shari'a.
Matsalar da aka samu canjawa muka yi duka yadda muke, tunda in za ka ga misali yayyenmu da kamar iyayenmu ba su shiga wannan matsalolin da muke ciki ba.
Tunda aka sa hannu a wannan dokar, to sai a yi wani darasi na musamman na jama'a su san cewa dokar nan fa da aka sa hannu a kanta doka ce mai kyau.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya fara nazarin tasiri ko akasin haka na dokar kare hakkokin kananan yara bayan sama da shekaru 20 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ta, batun da ya dauki hankalin babban taron kungiyar lauyoyi mata na kasa da jihar Kano ta karbi bakunci domin ci gaba da haska fitila kan wannan batun. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta Barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da ya hana runguma dokar lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya jagoranta.
Ba rashin fahimtar dokar ce ta sa'a, akwai sakaci daga abin da ya shafi shugabanni masu yin da kuma su jagorori da kuma ma zai iya tsakowa har da ma stakeholders din na shari'a
sauran masu raya da ke to Malam Aminu a wannan teburi yanzu kai ne kake wakiltar iyaye kuma iyayen nan su suke harfar yaran nan a ta kuma hangar me ya sababa duk da waɗannan abubuwan da ake faɗa dokan nan tana kunce da su me ya sababa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabuwa ku ne iyaye muku karɓe ta ba ko ya akai
to na farko dai abin da ake tattaunawa din nan a matsayin mu na musulmi Hausawa addininmu da zamantakewa mu din ya kawo wannan abubuwa kuma matsalar da aka samu canjawa muka da kai yanda muke tunda in zaka ga misali irin yayyenmu da kamar iyayenmu ba su shiga wannan matsalolin da muke ciki ba yanzu a addinance idan aka zo neman aure shari'a ta yarda a je a bincika tukunna shi wanda yake neman auren a bincike shi iyaye yake da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa wannan iya daga cikin ainihin siga to kaga duk wanda ya kamata za a ba wa aure kamata ya ma a je a bincike shi me ne sana'arsa ba a wannan
Child Right Act yadda muke magana ita menene kake ganin ya sababa watakila ko amhangar ku ta iyaye takin tasiri hasali ma kafin ma hukuma ma ta amince da ita ko bayan an amince da ita a Najeriya akai ta cice ku ce akan ta tare da alfanun da yake cikin ta kamar yadda barista din suke mana bayani
kasan mu muna da wata dabi'a mutum ne bai san abu ba sai kawai wani sai ya zo ya gaya masa kuma bai je ya bincike wannan abu ba sai kuma ya zo ya yanke hukunci akan abin da bai sani ba dan haka muna da wannan tsarin mutum bai san abu ba sai ya fito ya yanke hukunci akai to wannan abin yayi tasiri yanzu misali ko shi kansa wannan
to yanzu misali kenan kana cewa abinda watakila barista Ibrahim Cheki ya faɗa cewa watakila ba a wayar da kanku ba ku iyaye ku kanku ba ku fahimci alfanun ita wannan wato doka ba kenan
aka san su muna da wata ɗabi'a a society din a al'umma mutum zai zo misali ya bata lokacinsa ya yi karatu ya bincike wani kaga ma ya zama tsoho lokacin kufansa bai ba takarda ta cinye mutum ido ina kama da glasses to amma wani lemon yana lungu kawai yana musu ball ko yana teburin mai shayi sanda zaka fito kana faɗar ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ko a social media ko a abin na podcast sai mutum ido ya kare ta bayan bisani ba wannan shi ba mu magana tukun da gaskiya ba a fahimta ba yanzu sai kaga yaro dan karami lokacin da kamata a ce yana makaranta amma sai ga wato ga matallalin sanyi in kaga wannan shi kansa yaron an dakuse shi daga nan yaro ila ta kurmiya da wasu mutane kan garewa zai
barista Bilkisu kamar bayanai sun fara fitowa cewa mutanen ba su waye ba su iyayen baka ganin kamar kuna cikin masu ba da tsaki na ganin cewa an fahimci dokar wajen yin aiki da ita misali kamar kuma watakila ba ku taka rawar ku ba sosai yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu
gaskiya muna da buƙatar mu ƙara ƙarƙami akan wannan to mu abinda ma yasa ma muka maida theme in program din akan cewa child protection access to justice din ai saboda ni amfani da wannan damar mu daɗa creating awareness a jama'a su san cewa amma ba wasu ma ba su samu ko ɗan jarida ya mana reporting wai muna gubarin waya sa hannu akan doka na ce subhanallah Najeriya zan shekara ta guda ma da zama doka ba
a Kano
shekara
ta kuma 20 a Najeriya
to kaga akwai ga wanda ana buƙatar lalle ai closing
to amma maka ganin kamar fargajaji kuke yi domin atin sai ban shekaru 20 za ku gano cewa mutane ba su fahimci ma dokan nan ba
a tantuni fa an san cewa mutane ba su gane ba amma dan matakan da ya dace na wayar da kansu ita kanta gwamnati ita take da resources mu taimakawa muke ga gane kuma mu kaga ba mu da wani jari da muka zuba ko kuma wasu ma'aikata da muke da su na musamman da za su yi wannan aiki karfin hali ne da jurewa da jajircewa muke wannan kokari to amma ya kamata a ce gwamnati ma ta sa hankalinta akan tunda aka sa hannu a wannan dokar to sai ai wani dinga garanti na musamman na jama'a su san cewa dokan nan fa da aka sa hannu akan ta doka ce mai kyau, baiti kaza zuwa kaza yana magana akan kaza, saboda ai dokar ba an sa hannu bane kawai dan tana da littafi a jita da littafi, an sa ta ne dan aiwatar da ita. To wayanda za su aiwatar da ita da jama'ar da an aiwatar za su zai amfane su, ya kamata ai mai da shi kaman ma darasi a makarantu ne, a wajen majalisu ne, a duka dai social media ya zama ta yawaita, ta zama kamar yadda aka saba da fiwota, saboda so muke yi a santa ai amfani da ita, kuma a san ya za a yi amfani da ita.
Barista Ibrahim, batun dokan nan yanzu ta shekara 20 duk da ka dan fara fito mana da wasu provisions nata, ma'ana wasu abu tanada-tanadan ta haka, baka ganin cewa rashin karɓuwatan nan bai da nasaba da bayan rashin fahimta ta kamar yadda ake magana din nan ba, a ma game ne cikin ta din ba, wasu suna ganin kamar hukumomi ba su damu da fitowa mutane su fahimci menene a cikin dokan nan ba, kuma su zagi dan sai a aiwatar da ita kamar yadda watakila abinda barista Bilkisu ke neman faɗa kenan, ma'ana jajircewar watakila tana da rauni.
Ka san idan muka dauki akwai policy akwai doka. Policy na gwamnati shine ake da bukata,
manufofin gwamnati
shine ake raya rashi radio TV men, ita doka abinda take bukata kawai implementation,
aiwatarwa,
zartar da ita. Kana zartar da doka ai wani yayi ba daidai ba, ya saki yaro yana watan gaririya yake kula da shi, an kai shi kotu, tunda daga mai da doka take gwamnati ce da kanta za ta rika aiwatarwa. Yanzu kamar na je kawai na je tsakiyar kanta yake kama ne parking din mota ta da tafiya ta, ai ba mutanen gari ne ya saka ba, dan sanda ne zai kama ni. Sai aka ga yaro yana an samu abuse na wannan law din, ma'ana an samu kakkaryata dan sai yana ta abun nan ba makaranta ba
kaza ba, yaran da suke jamshi
yau kuma yaran da suke titinan nan in aka samu yaran iyayen za su zo ba su sai aka mutum kotu sai a reporting wannan za a faɗa, ba a ce a galo an kawo an gana kaza an gana kaza.
Dama ai magana da muke bangaren wayar da kai din misali shine yadda watakila yana da nasaba da cece-kucen da aka rinka yi cewa ta ci karo da addini, ta ci karo da al'adunmu da sauransu, da sauransu misali, dama watakila a wannan gabar ne ake bukatar wayarwa.
Dokar da gwamnati ta kawo ta aka gamsu doka ce mai kyau bayan an san da ita. Yanzu da yawa akwai dokokin da sai ka je police station sannan IPO zai rubuta a sama cewa ana cajin ka da kaza, under section kaza, baka taba sanin section din ba, amma kuma ta zama doka, gobe kuma wannan abun ba za ka kuma yin sa. Me ya jawo haka? Aiwatarwa, gudanar da dokar, amma kwata-kwata ba aiwatarwa ne, ne kusan kullum ina kotu ban taba ganin inda aka je da wannan dokar dan aiwatar da shi ita ba, duk da cewa a Kano shekara ta daya, to amma muna da federal court da sauransu.
To yau ma lokacin yayi halin nasa, sabili da haka za mu dasa aya a nan, sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya, inda za mu ji matsayar taron kungiyar lauyoyi mata akan wannan batu. Kafin nan, a madadin bakin namu, barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam, sai kuma jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kori da Dadi Balawe da daidaita sautin shirin, a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden na jaddada kusatowar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a daidai lokacin da ake fargabar cewa harin da ake kyautata zaton Iran da ƙawayenta za su kai kan Isra'ila zai jefa gabas ta tsakiya cikin wani babban yaƙi. A bangaren wasannin Olympic kuwa, Quincy Hall ya kasance ba Amurka na baya-bayan nan da ya burge a fagen guje-guje na gasar ta Olympic ta wajen zabura da ya yi da daren jiya Laraba a gasar ta Olympic har ya zarce mutane uku ya samu kyautar zinari.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima za ku ji maimakin wannan shirin. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon fatan alkhairi ga Alhaji Ali Maradona a ƙasar Canada bisa zagayowar ranar haihuwarsa. To Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni da injiniyan mu ta wannan safiyar wato Nashwan Baba ya koma kerin ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi. Wassalam.